Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta biyo a Afrika kan mita 102.5 Zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Safinatu Sa'ida Sodangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 21 ga watan Maris na shekarar 2018 A shirin namu na yanzu za ku ji jakadin kasar Jamus a Jamhuriyar Nijar ya karaita zargin da ake na kasarsa ta jibge sojoji a Jamhuriyar Nijar din Har ila yau mun tuntubi Husaina Muhammad dan jin halin da ake ciki a yankin arewa maso gabashin Najeriya musamman karashin takamaiman yawan adadin matan da aka dawo da su daga wanda na matan dabci kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke gani game da dawo da ƴan matan da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi lamar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawa a farko Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana amma kafin nan bari Safina ta ba mu labarin halin da duniya take ciki.
Wata daya bayan da aka sace ƴan makarantar mata 110 a garin Dabci dake arewa maso gabacin Najeriya, mayakan kungiyar Boko Haram a ranar Laraba sun saki kusan dukkan ƴan matan da suka sace. Wanda ya kawo jin daɗi ga iyayensu amma kuma ya janyo kace na ce akan yadda aka saki ƴan matan ɗaya daga cikin iyayen matan malam Yahaya Tarbutu wanda aka maido wa ƴaƴansa mata guda uku ya bayyana wa Muryar Amurka matukar jin daɗin sa da sako ƴan matan ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad ya faɗa wa taron manema labarai a Abuja cewar ƴan Boko Haram sun sako mata 99 tare da wani yaro guda daya da kimanin ƙarfe 3 na dare a wurare daban-daban kan hanyar zuwa garin Dabci daga baya wata sanarwa daga gwamnatin Najeriya kuma ta ƙara yawan waɗanda aka saki din zuwa 101 akwai ƙarin bayani kan wannan bayan labaran duniya ƴan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren mamamai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga ƴan sanda suna tunkarar sa shugaban ƴan sandan garin Austin Brian Malley ya ga yawo manema labarai cewa hukumar ƴan sandan tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom din wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata dan shekara 24 an ga motar shi a wani hotel kusa da garin Austin ranar Talata da daddare zuwa safiyar Laraba kafin ya je ya tada bom din madugun ƴan sandar ya tabbatar da cewa sun yi yakinin Wannan matashin ne yake tayar da bamamamai a garin Austin din tun daga ranar 2 ga watan nan na Maris wanda har mutane 2 suka rasa rayukansu a ciki wasu 4 suka samu raunuka Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan Washington DC Jami'an Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 31 ya kuma raunana fiye da mutum 65 a garin Kabul Jami'an da wasu shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar Persian wato Nowruz da aka yi ne kusa da wata kungiyar musulmi mabiya dariƙar Shi'a a yau Laraba. Tuni dai kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan Nasrat Rahimi ya gaya Muryar Amurka cewar waɗanda aka kashe da kuma raunatawa duk fararen hula ne. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa suke da alhakin kai harin sama da aka kai a shekarar 2007 wanda ya lalata wata masana'antar sarrafa makaman nukiliya ta Syria. Isra'ila dai ta ce ma'aikatar da ke yankin Deir al-Zor ta kusan suma fara aikin kera makaman kafin ta tura jiragen yaƙi su wargaza wajen. Bayanin da hukumomin na Isra'ila suka fitar yau Laraba ya hada da wani faifan bidiyo da hotuna da suka nuna yadda harin ya faru. Sai dai kuma Syria ta karyata cewa tana gina ma'aikatar nukiliya a wajen. Ita kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2011 ta ce mai yiwuwa ne akwai ma'aikatar kera maganaɗisin nukiliya a wajen a wancan lokacin. Babban hafsoshin sojan Isra'ila, General Gadi E. Scott, ya ce wannan hari sun yi shi ne don jan kunnen duniya, cewa Isra'ila ba za ta yarda da duk wasu ayyuka masu barazana ga tsaronta ba.
To ga da Safinatu, labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, jakadan kasar Jamus a jamhuriyar Niger ya kareta zargin da ake na kasar ta jibge sojoji a jamhuriyar ta Niger. Ga Salamu Muminu Barma dauke da karin bayani.
A yayin wani taron manema labarai da ya kira takanansu domin yi wa jama'a haske akan bayanan da ake bazawa game da dalilan zuwan sojojin Jamus a jamhuriyar Niger, jakadan kasar Jamus Bernard von Munsho Paul ya bayyana cewa
Nous avons un contingent de une cinquantaine de soldats.
Kasar Jamus na da sojoji 50 kacal a nan Niger a matsayin sansanin yada zango da ke da alhakin kai dauki ga askarawanta da ke aikin tsaro a karkashin rundunar Majalisar Dinkin Duniya a Mali.
Pour prendre le relais des Néerlandais jusqu'à 1000 ou 1100 soldats. Ça veut dire qu'on a élargi substantiellement la présence allemande à Gao.
Jakadan Jamus ya ci gaba da cewa sojoji 1000 zuwa 1100 ne kasar Jamus din ta aike da su a kasar Mali. Bayan da Majalisar Dinkin Duniya ta nuna wannan bukata a shekarar 2015 da nufin maye gurbin kasar Holland, wacce a wancan lokaci ta bayyana shirin kwashe askarawanta daga garin Gao. Domin tunkarar matsalar rashin cikakken filin jirgin da ake fama da ita a garin Gao, da batun ciyar da sojojinta da maganar kula da lafiyar waɗanda suka ji rauni, ya sa ƙasar Jamus girke wasu ƙwarorin sojoji a Yamai, kasancewar wannan birni ya fi Bamako kusa da garin Gao, in ji jakadan Jamus. Sai dai da alama waɗannan bayanai ba su gamsar da ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam ba. Alhaji Salisu Ahmadu Kusa a haɗin gwiwar ƙungiyoyin Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne na kallon waɗannan bayanai tamkar wani yunkurin shimfiɗe 'yan Niger.
Duk lokacin da ya zamanto suke son su gama da ƙasashen Afirka, kallonsu suke ku a hannun muku girma da yadda za ku hutu mun san yadda za mu guba. Ka kenan kan mai zancen bai bayi da kurami, da Allah mu muna da kunnuwa kuma muna da idanuwa. Kenan yanzu ai abin yasa cece ciku ne da saka yayi yawa dan a kawo magana ta kwantar da hankali mu mai barci su sun mu nasari.
Sabon tsarin shiga da fita a wani bangare na filin jirgin sama na Jori Hamani da kenan Yamai na daga cikin dalilan da ƴan kasar Niger ke dauka a matsayin wani matakin boyewa ƴan kasa wainar da sojojin yammaci ke toyawa.
A nan filin jirgi akwai bus ta turawa wanda ya zamanto a aje, babu wanda ya isa ya shiga in ba su turan ba. To wallahi ko ma'aikatan namu na filin jirgin ba su sassa wurin su ba. Baka isa baka je ka shiga wurin da suke nan suna zaman nasu. Kwaɗi ne namu, aikata kuma tana wuri, amma kuma yau da gobe aka ce mai maganin makarici.
A martanin da suka sha mayarwa 'yan ƙasar da ke ƙorafi a kan wannan batu, hukumomin tsaron jamhuriyar Niger sun sanar cewa Faransa da Amurka kawai ne ke da sansanin soja a wannan ƙasa. Sai dai jakadan Amurka a Niger Ambassador Eric P. Whitaker a ganawarsa da 'yan jarida a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata, ya ce ƙasarsa ba ta da sansanin soja a wannan ƙasa, amma akwai wasu 'yan ƙwarori da ke aikin horar da sojan Niger a kan dubarun yaƙi da ta'addanci, kamar yadda abin yake ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma, in ji shi. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla Salamu Muni Barma. Har ila yau a Najeriya kuma batun ƴan matan dabci da aka dawo da su, na tuntubi Husaina Muhammad domin jin halin da ake ciki yanzu a yankin na arewa maso gabashin Najeriya. Husaina, game da wannan batu na dawo da ƴan matan makaranta secondary ta dabci da wani ƴan Boko Haram suka yi, wani hali ake ciki yanzu a inda kike?
To a yanzu ne gaskiya shi ainihin yadda aka dawo da ƴan matan, da lokacin da aka dawo da su jama'ar garin da sun yi ta tsalle-tsalle, sun yi ta nuna farin cikinsu, sun yi ta murna ko'ina ana ihu saboda farin cikin dawo da wannan yara da aka yi. Amma a yanzu dai hankali ya kwanta, ko'ina dai ana gani da yake an san cewa ƴan matan sun dawo suna tare da iyayensu.
Daga labarukan da muka samu da kuma rahotanni da muka samu, kamar akwai rahoto da kika turo mana da safe, akwai rahoton da Haruna Dauda ya turo, akwai wanda muka samu daga Abuja wanda gwamnati ta bayar, kididdigar adadin 'yan matan ya sha bamban menene hakikanin yawan adadin ƴan matan da suka dawo?
To gaskiya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da adadin ƴan matan ba, saboda iyayen ƴan matan wasu da aka yi hira da su sun nuna cewa an dawo da 107. Wasu kuma sun nuna cewa an dawo da 101. Wasu kuma sun nuna cewa ba su ma san adadin yaran da aka dawo da su ba, amma ana kyautata zaton cewa an dawo da ƴan mata da dama, sannan kuma guda 5 daga ciki Allah ya musu rasuwa. Daya kuma tana nan a hannunsu saboda bata karɓi musulunci yadda suka buƙace ta ba. To a yanzu dai akwai ɗan rudani a yanayin adadin yawan ƴan matan da aka kwasa da kuma adadin ƴan matan da aka dawo da su. Har yanzu dai akwai ɗan rudani, ba a tabbatar da yanayin adadin yawan ƴan matan ba.
To, Hajiya Husaina, za mu bar kunnuwanmu a buɗe, muna sauraron ku idan Allah ya sa an samu wani ƙarin bayani kamar yadda aka saba, na san za ku turo mana da shi.
Insha Allah.
To, masaurare, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin me kuke gani game da sako 'yan matan makarantar sakandare ta Dapci da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi. Amma kafin nan, bari mu shakata da wannan waƙar.
Nkanu tara yorojana ale maso ima Njarabi tara yorojana ale maso ima Nderini, nderini ngabedisa Nijarabi mapega nyalo nyala Nderini Nekanu, I want to know.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, kiranmu na farko ya zo ne daga Kaduna, garin Gwamnawa. Ke magana daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Mallan Nazira Hausawa, barka da yammaci.
Na'am, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rekoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya, mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna.
Alhaji Musa, me ra'ayinka game da wannan batuna sako matan
Dapci? Gaskiya amari na farko, kamar inda nake mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna, mune wa gwamnatin Najeriya nasiha, ya kamata tsoron Allah irin waɗannan abubuwan babu fahimtar da abin yake ba. Ƙasa da jami'an tsaro da 'yan sanda da sojoji da 'yan sanda cikin farin kaya, a ce wai a ce har a kawo waɗannan mutane. Labarin ma da muke ji, Mallam Naziru, wai a ce wai har taya waɗannan mutane ta faci, suka tsaya suka canja taya suka wuce. To, saboda Allah, wai Najeriya ake so da mu ne?
Hello, ina kyautatan layin Musa ya kar ya tsinke kuma na Jigawa ya shiga. Wake magana daga Jigawa. Amin, wa alaikum salam.
Kuna magana da Yusuf Babangaji, mai trader ringin daga jihar Jigawa.
To, Yusuf Babangaji, me zaka ce game da wannan batu?
To, ni gaskiya dai wannan abu ne wanda mu kanmu mu da muke bibiyar kafafen yaɗa labarai muke jin abubuwan da suke gudana daga farkon sace 'yan matan nan zuwa yanzu. Za mu ce gaskiya wannan dai anewa mutane 'yar birin-birin ne. Domin fisabilillahi, a yanda muka ganin samun labarai yanda ake cewa gashi-gashi an sace su kuma an dawo da su, to fisabilillahi mu muna ganin wannan dai wani abu ne wanda gwamnati take mana rufa-rufa, wanda ba a sanarwa da ainihin al'ummar Najeriya ga manufa ba. Don haka fisabilillahi, muna kira ga gwamnatin Najeriya ake yin abu tsakani da Allah, domin duk abin da ba a yin sa tsakani da Allah, komin daren dadewa Allah zai tona asirin wannan abubuwa. Don fi sabilillahi, to in an ce an sako wannan 'yan mata, na 'yan matan Chibok da sauran ainihin al'ummar da 'yan Boko Haram suka kama suka tsare su, su kuma ina suke?
To, bari mu tsallaka jihar Bauchi. Wake magana daga Bauchi?
Hello, kuna magana da Muhammad Yusuf Sardauna Kujuru daga Azare.
Muhammad Yusuf Sardauna, me zaka ce game da wannan batu?
To da farko dai muna godiya ga Allah game da bayyana wayannan ƴan mata da aka dawo da su. Abu na biyu kuma shine ya kamata gwamnati ta karfafa matakan tsaro a makarantu domin kar haka ta sake faruwa. Kuma ya kamata a rika wa jama'a bayani gamsassu akan yi.
Hello Malam Muhammad. To shi ma layin nasa ya tsinke, bari mu tsallaka Abuja, birnin tarayyar Najeriya. Wake magana daga Abuja.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sulaiman ne ga da Abuja.
Malam Sulaiman, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To ni ra'ayina domin Allah mun yi murnar da maido ɗan matan dafsi din nan. Kwarai da gaske kuma ba wani wai da ake siya ko ana wani rufafun do wanda ake yi ma.
Hello, to na Abuja shi ma layin ya tsinke, muna da samun matsalolin wayar tamu. Sai kuma bar mu tsaye Kaduna, akwai mai kira daga Kaduna. Wake magana daga Kaduna. Aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wake magana? To Malam Usman, menene ra'ayinka game da wannan batu? Hello? To Malam Suleiman, wannan mare ta kama gaba ɗaya ma wayar ta tsinke. To bari mu je Taraba, Allah sa wannan ta tsaya. Wake magana daga Taraba?
Malam Chindo Hamza Akwana daga jihar Taraba, garamin hukumar Ukari.
Malam Chindo, menene ra'ayinka game da wannan batu na dawo da ƴan matan dafci?
Wannan al'amari na batun maganan ƴan matan nan abin da kullewan kai kamar wani shiri ne, kamar wani wasan kokoyo. A ce an kawo yara, sannan kuma aka zo wannan abu an ce motar ma ya ɓaci, suka tsaya suka gyara, aka sake koma da su, suka tafi abinsu lafiya lau, ba abin da ba iya tare su ba. Shin wannan abu kama da mai kenan yi abin ya ɗan kulle mun kai na kasa fahimta wannan abin da su yi. Ni sai ina ga kaman abin ana so a yi wa a yawo da hankalinmu ko a yi wasa da hankalinmu.
To madalla Malam Chindo da wannan ra'ayi na, ka bar mu koma da jihar ta Kaduna, garin gwamna. Wake magana daga Kaduna?
Mai magana Aminu Tukur Bello daga Kaduna.
Malam Aminu Tukur Bello, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Alhamdulillah, za mu ce alhamdulillah alhamdulillah dan a kowane hali ya kamata a gode ma madaukakin sarki Allah mai kowa mai komai. Wannan nasara da Allah ya bada a kan kwanciyar hankalinmu gaba ɗaya, muna fata sauran ma Allah ya fito da su lafiya. Allah kuma ya zauna da mu lafiya, sojoji kuma da wannan al'amura suke jami'an tsaro gwargwado gwargwado, wallahi muna musu fatan alkhairi. Kuma Allah ya fitar da su lafiya, su kuma Allah ya saka musu da alkhairi.
To madalla Malam Aminu Tukur Bello. Bari mu tsallaka jihar Adamawa. Ke magana daga Adamawa?
Muhammad Adija daga Mugu.
Malam Muhammad, ina jin karar rediyonka, da Allah ka rage rediyonka, ta yi kara da yawa.
To na rage. Yake Allah ya ba wa ƴan matan lafiya, Allah ya sa dai.
To mun gode, bari mu je jihar Yobe. Wake magana daga jihar Yobe?
Ina magana da Mai Gana Ahmad Dangara, karamar hukumar Ingur jihar Yobe.
To Mai Gana, me zaka ce game da wannan batu?
Wato wannan ra'ayin nawa yayi daidai na Mustapha Ngaro ne, radio da rikoda. Abin da ya za a ce a ka ƴan mata ana kallo su, ɗauke su, su fita da su, kuma su dawo da su har su gyara kayan su, su tafi da ita ina jami'an tsaro. Wannan abin da ɗaure kai da ban mamaki ake. Gaskiya ya kamata jami'an tsaro su sake mai da hankali a kan irin wannan al'amarin.
To madalla Mai Gana, mun gode da wannan ra'ayi naka, bari mu tsallaka Taraba wanda yake shine kiranmu na ƙarshe da za mu amsa a yau. Wake magana daga Taraba? To layin Taraba ya tsinke. Hello? Hello? To mai magana daga Taraba line nasa ya tsinke. Anan zamu dakata daga da amsa kiran naku sai kuma gobe. To an same shi ya shigo tunda ya shigo. A gurguje me zaka ci gaba da wannan batu da muke tattaunawa?
Ah, abin da zan ci ne to ina ma ayyayen wayannan yara farin ciki. Dawowa wayannan yara.
Na'am.
Eh, ina kuma yi musu addu'a ta fatan alkhairi. Kuma ubangiji Allah ya sa wayancan ma na cigo Allah ya sa a samu su.
To amin mun gode kwarai da gaske da kuma wannan kira za mu dakata na gajulu na daga min hannu sai kuma goban Allah ya kai mu za mu sake zuwa da wani sabon maudu'in za ku kira ku bayyana mana ra'ayin ku. To har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mana cewa karfe 5 saura minti 9 ga kuma shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da mu soma labarin wasannin ne da hukuncin kwamitin jan kunni na hukumar kwallon kafar kasar Ghana dangane da harancin da ta tsibiya wa alkalin wasa Reginald Ladbridge wadda kamar yadda kwamitin ya nuna ya jefa sha'anin wasan cikin rudani bayan canza ra'ayinsa game da rahoton wasan da ya gabatar watanni 7 bayan haka ya canza wannan rahoto. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kwesi Yantachi yayi alkawari zai kokarta samarwa club din wasannin ligin Ghana taimako na kuɗi ƙarshen shekarar nan. Mr. Yantachi ya nuna cewar babban burinsa shine ya tabbatar da club din sun samu taimako na kuɗi musamman gani irin yadda suke faɗi tashi game da yadda ake managing din clubs a ainihin ligin kasar. A ƙarshen makon jiya ne aka soma wasan ligin ƙasar Ghana. Akan haka ainihin mai tsaron gidan na Kumasi Asante Kotoko Palace anan ya jinjina wa coachin Kotoko Pakwesi Fabin da matamakinsa a Kakpo Petron dangane da irin taimako da suka yi wa ɗan wasan har suka bi wafa gida a saga kofi sun kai kunnin doki da ita. Matashin ɗan wasan Dreams FC Samuel Pimpon ya yi imani Elmina Sharks da su bai wa club din kasan nan mamaki a gasar ligin kasan nan ta Ghana. Dan wasan na Dreams FC wanda shine ya bayar da kwallo da Zubairu Sharani ya jefa a ragan Shark FC a Dewu a ranar Ladi ta gabata ya bayyana cewar asawa ainihin Sharks ido bana. Zakaran Premier League kasar Ghana Edwana Stars da aka yi waje da ta a ainihin Gasan Confederation of African Football yanzu dai ya tabbata cewar za ta yi wasa ne yanzu a CAF Confederation Cup bayan wato fidda ita da kasar Algeria ta yi da ci 4 da nema a Algiers bayan ita Edwana Stars ta samu galaba a kanta da ci 1 mai ban haushi a gida. Yanzu kuma bari mu duba irin wainar da ƴan wasan kasar Ghana ke takawa a kasashen waje. A Chinese Super League, Frank Achiampon ya zura kwallaye 3 wa Tianjin Teda a nasarar da sun kai da ci 3-2 akan Tianjin Kwajian. Sai kuma Emmanuel Boateng wanda shi ma ya zura kwallo wa UD Levante a nasarar da sun kai da ci 2-1 akan AIBA a Spanish La Liga. To jama'a, da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An ware ranar 22 ga watan Maris din kowace shekara domin ranar ruwa ta duniya, wata dama ce na faɗakarwa akan muhimmancin tsaftataccen ruwa kuma a ɗauki mataki kan matsalolin da ke tasowa da ya shafi ruwa a faɗin duniya. Rayuwa babu ruwa abu ne da ba zai yiwu ba, duk da haka kusan mutane biliyan 2 yanzu haka na fuskantar matsanancin wahalar ruwa. Mutane biliyan 108 na dogaro kan ruwan sha gurɓatacce da ke da ƙazanta wanda ka iya jawo musu kamuwa da cututtuka masu kisa kamar amai da gudawa, Idan aka ci gaba da samun masu shan ruwa gurbatacce kuma aka ci gaba da samun gurbacewar yanayi, za a samu karuwar mutane masu dogaro da kazantacciyar ruwa da zai kai mutane biliyan 3 kafin shekarar 2050. Duk da cewa ana buƙatar samun maganin magance gurbatacciyar ruwa da yadda ake amfani da ruwa, yin amfani da yanayi wajen magance wannan matsalar ka iya haifar da rahusa wajen samu da kuma dawo da ingantacciyar ruwa da yawansa. Yanzu haka, rashin dawwamamman fili da iya amfani da ruwa na cikin abubuwan da ke ƙara kawo matsalolin gurbacewar yanayi da rashin wadatacciyar ruwa. Kamar yadda aka sani, ana samun ƙasƙancewar fili kuma yanayi na halitta na ɓata. Wuraren da suke a bushe na ƙara bushewa kuma ba su da wani amfani ga noma. Kuma wuraren da ke da harsashin wadatar samun ruwan fadamu na fuskantar yawan ambaliya. Zaizayar ƙasa shi ma wata matsala ne. Kowace shekara ton biliyan 25 zuwa 40 na ƙasa na wankewa daga zaizaya, wanda ke rage ƙarfin ƙasar daidaita ajiye ruwa da abubuwan da ke da amfani a cikinta. Wankewar ruwan na ɗauke sinadaran da ke ciki, wanda ke taimakawa wajen gurɓacewar ruwa. A bisa waɗannan dalilan ne aka sa wa taken wannan shekarar ranar ruwa alaƙar halitta da ruwa, wanda ke mai da hankali akan binciko yadda za mu iya amfani da halitta wajen shawo kan matsalolin ruwa a ƙarni na 21. Wannan ya haɗa da dawo da dajika da koguna da ma sauran wuraren da ke da halittar ruwa kamar fadama, har da koguna da bututu, ƙirƙiro da abubuwan da ka iya hana fitowar ciyayi kan hanyoyi da ruwa ke gudu. Duk wannan misali ne na neman mafita ta hanyar amfani da halitta da zai iya taimakawa wajen samun wadatar ruwa da ingancinsa. Za mu iya kare ƙasa daga zaizaya wajen amfani da noma da shuka bishiyu da ciyayi inda ruwa ke gudu. Za mu iya taimakawa wajen tace ruwa da tsaftace ruwa da inganta sinadaran da ke ciki. Kare fadama wanda ke tacewa kuma ke riƙe ruwa, kuma a rage guraren da zai iya dakatar da gudun ruwa da gurɓacewar yanayi. Idan muka lalata muhallinmu, samarwa al'ummarmu ruwan sha da za su rayu a kansu zai yi mana wuya sosai. Gobe ranar ruwa ta duniya, rana ce da ya kamata mu tashi tsaye, mu binciko yadda za mu ƙirƙiro hanyoyin halitta na magance matsalolin ƙaranci ko rashin ruwa mai kyau. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tukafin mu ƙarƙare shirin, bari Safinatu ta ba mu labarai amma a taƙaice.
Wata ɗaya bayan da aka sace 'yan makarantar mata 110 a garin Dabci da ke arewa maso gabacin Najeriya, mayakan ƙungiyar Boko Haram a ranar Laraba sun saki kusan dukkan 'yan matan da suka sacen, wanda ya kawo jin daɗi ga iyayensu, amma kuma ya janyo kace na ce akan yadda aka saki 'yan matan. 'Yan sandan garin Austin a jihar Texas ta Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga 'yan sanda suna tunkarar sa. Shugaban 'yan sandan garin Austin Brian Marley ya gaya ma manema labarai cewa hukumar 'yan sanda tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom din, wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata dan shekara 24. An ga motar shi a wani otel kusa da garin Austin ranar Talata da daddare zuwa safiyar Laraba kafin ya je ya tada bom din. Jami'an Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe mutane 31, ya kuma raunana fiye da mutum 65 a garin Kabul. Jami'an da wasu shaidu sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar Fasiyan, wato Nauruz, da aka yi ne kusa da wata unguwar musulmai mabiya ɗarikar Shi'a a yau Laraba.
To, da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu, inda za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Jill Grisham da ta haɗa shirin ta ba da umarni, sai injiniyanmu Mr. Cedric. Ni Nazar Ahmad Hausawa nake cewa mu kwana lafiya.